Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a Jamhuriyar Niger suna iya sauraron mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'az. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Najeriya da kasar ma'aikatar ilimin kasar ta kafa dokar hana daliban da ke neman gurbin manyan makarantun kasan damar hakan matukar ba su kai shekara 18 da haihuwa ba. A cewar ministan ilimin Professor Tahir Mamman, yaran da ba su kai shekara 18 din ba suna kawo matsaloli da kuma lalacewar jami'o'in har ma da harkar ilimin gaba daya. To sai dai wannan sabuwar dokar wanda majalisar tarayyar Najeriya ta sanya wa hannu bayuwa wasu iyaye da kuma wasu masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi dadi ba, inda suka nuna yin hakan tamkar kuma bayi ne da janyo tsaiko ga bunƙasar ilimi a Najeriya. Tuni dai aka samu wani uba wanda ya kai ma'aikatar ilimi, hukumar shirya jarabawa ta JAMB da kuma hukumar kula da jami'o'in Najeriya ƙara kotu a madadin ɗansa don neman abin da ya kira yancin da ɗansa ke da shi na gama makaranta ba tare da tsaiko ba. A cikin shirin namu na yau da gobe a yau na tattauna da Dr. Eliyakub Balaraji, malami a jami'ar sojojin Najeriya wato NDA Kaduna, inda ya bayyana mana ra'ayinsa akan wannan matsala. To da a cikin shirin mun tattauna da wasu iyaye inda suka tofa albarkacin bakinsu. To ka tattauna da tamu mu shiga cikin shirin.
Sunana Eliyakub Balarabe, ina koyarwa a Nigerian Defense Academy a Kaduna. Ita gwamnati a cikin hikimanta ina ganin cewa ta yi la'akari da wasu abubuwa da yasa har take tunanin cewa wannan doka ya kai matsayi da har za a tabbatar da ita a majalisa. To amma a matsayina na malami na jami'a ina ganin cewa a ce yaro sai ya kai shekara 18 sannan zai shiga jami'a kaman wani koma baya ne ga yaran mu, saboda yanayin tasowan su da shekaru na shiga makaranta da shekaru da za su yi a primary school, shekaru da za su yi a secondary school. Za mu ga cewa yaran nan sukan gama secondary a shekara 15-16, ba kuma wani abu bane yasa haka, saboda ci gaba ne da duniya ya zo da shi. A da lokacin da yaro zai dauka ya iya abu saboda yanayi na rashin ci gaba, yanzu yaro yakan buƙaci ƙanƙanin lokaci ya iya koyan abubuwa da yawa. So gaskiya ni a matsayina na malamin jami'a ina ganin cewa gaskiya ci baya ne a set of na ilimi na yanda duniya ta ci gaba. Gwamnati cikin hikimanta ya kamata ta duba wasu ɓangarori ne da ya kamata ta bunƙasa, amma ba maganan shekaru ba.
To amma hujjojin da ita gwamnatin ta bada musamman shi ministan ilimi ya ce saboda ana samun matsaloli ne kasancewar yaran basu kai basu mallaki hankalin kansu kan janyo matsaloli ga jami'a da kuma ita kanta harkar ilimin gabaki daya.
Magana na a ce wai yaro saboda bai kai shekara 18 ba bai kan jami'a matsaloli gaskiya wannan ni ina ganin bai cika hujja da za a ce sai yaro ya kai shekara 18 sannan zai shiga jami'a ba saboda in aka yi la'akari da yanayin tasowar yara a wannan zamani in ka duba ma dalibai da suke yawan bamu matsala a jami'a zaka ga cewa ba wai dalibai bane masu kananan shekaru tun daga tushe ne ya kamata a ce an dauko gyaran nan misali kamar yanda nayi bayani cewa system din tun daga farko ne ya kamata a ce an duba an yi mata garin bawul yanda in har gwamnati tana so a ce yaro sai ya kai shekara 18 sannan zai shiga jami'a abu ne wanda kowa ya sani yanzu yara suna shiga makaranta da wuri to kuma yaro ya shiga makaranta da wuri definitely dole zai gama da wuri kuma suka bada admission din cewa yaro ya shiga makaranta da wuri to it is expected cewa a misali idan har gwamnati tana da wannan kudiri na lallalle yaro sai ya kai shekara 18 to ya kamata ta kara koma baya ta garan bawul because saboda yanzu gaskiya yanda duniya ta ci gaba ba zai yi ka bar yaro ya kai shekara 6 kafin ya shiga makaranta ba in ka duba zaka ga gaskiyar magana ka cutar da yaro saboda a lokacin da yaro ya kai shekara 6 to ya fi wayan da abubuwan da ya sani za kai mamaki iyaye kowa ya sani yara kanana yanzu shekara 3-4 in ka ji abubuwa da suke fitowa bakin su da irin wayan su ba kaman shekaru na baya can da suka wuce ba
in ka ba su waya da computer ma rafa
yawa yanzu yaro ma na rarrafe ya iya ya daddanna waya ya daddanna ya sa cartoon din shi ko ya sa wannan so za ka ga cewa gaskiyar magana wannan doka tunda gwamnati dai muna da yakinin cewa a cikin hikima da abin da ne ce wannan doka amma lalle gwamnati ya kamata ta koma baya ta ga yanda za ta yi tunda duniya yanzu ya canza idan za ta yi syllabus din ne wani garin bawul yanda za a yi accommodating yaran nan
manhajan karatu
wanda kuma ni a gani na gaskiya abin da gwamnati ya kamata ta fi sa kai akai kenan a misali yanzu idan kai la'akari da wasu kasashe wanda duka a matsayin mu ɗaya ne da Nigeria irin su Malaysia irin su India irin su Indonesia misali zaka ga yaro a shekara 22-23 yaro ya gama degree na 3 in ka zo kai lissafi zaka ga yaron nan ya shiga kuma ba wai suna da tsari ilimin su a kawsan da ake shekara 4 a Nigeria shekara 3 ne ko shekara 2 ake a can ba a lokaci ɗaya ne shekara 3 ne shekara 4 ake yi yanda muke yi a Najeriya to amma saboda suka shiga da wuri kuma su gama da wurin kuma ana ganin sakamako a ƙasa saboda misali yanzu in ka je wayannan kasashen sai ka ga yaro at the age of a shekara kankanin shekaru mutum ya zama associate professor mutum ya zama kuma a industry mutum yake mutum ya kawo ci gaba because yana da wannan kuruciyan yana da himma na ya kawo canji ma ƙasa
akwai wani amfani ne idan aka samu ɗaliban suna shiga makaranta da wurwuri
gaskiya akwai amfani sosai shi kokolwa akwai lokacin da yake girma akwai lokacin da kuma budewan kokolwan yakan dan ragu yaro ya shiga makaranta da wuri kamar yadda na faɗa dole zai gama da wuri kuma in ya gama da wurin nan alfano sai yafi irin wa'annan zaka ga cewa za su dade suna ba mu ƙasa gudunmuwan su amma kamar yanzu a Najeriya zaka ga in aka ce mutum professor ne to abinda ake fara gani ya fara furfura a ya riga ya tsufa gwamnati su kara dubawa gaskiya kamar yadda na faɗa lalle yara su shiga makaranta da wuri su gama da wuri saboda sai sun fi ba ƙasa gudunmuwa.
Madam Dorothy Shein ta ce ita dai wannan tsari ita wannan sabuwar doka ba ta yi mata daɗi ba.
Gaskiya a matsayina na uwa ba na goyon bayan wannan tsarin gwamnatin. Yaro na zai gama secondary a shekara 16 shekara mai zuwa zai gama secondary school a shekarun nan shekaru biyu da suka rage da zai zama 18 years me zai a shekarun nan so ni ban goyi baya wannan tsarin da gwamnati ta fitar da shi bane wai sai yaro ya shekara 18 ka mai je jami'a akwai yara oda kasashe a wasu kasashe zaka ga yaro bai ma kai shekara 10 ba shekara 11 already
kiyaye nisa yar kiyaye nisa yayi nisa da karatu so sai ka dawo Najeriya kuma ka ji wai yaro sai ya kai shekara 18 kamar ya kai ya je jami'a yaushe ya kare a shekaru biyu nan da aka ce su zauna wasu haka za su bi wasu gang a fara wasu halaye da ba su shirya ba amma kaga in yaro ya je makaranta a wannan shekarar all attention din shi zai koma kan karatun shi kuma wani abu da zaki duba a nan shine by the time mutum ya zauna ya kai shekara 18 din nan kamin ya tafi ya je jami'a kamin ya gama shekaru sun hau zai iya rubuta exams ma bai ci ba because he has lost concentration brain in yazama you know ya relax amma by the time ya fita daga secondary school ya tafi jami'a a wannan age din kaga brain din har yanzu
kokolwarsa
har yanzu tana ja so amma ka ajiye shi zaka ga shi sa zaka ga wasu kamar su gama secondary school a shekara 20 aje jami'a sannan aje kuma ga strike yajin aiki da ake yi kwanan nan daga asu suna shiri amma gwamnati tarayya ultimatum 14 days ultimatum yanzu naga ana meeting to in har ba a ci ma matsaya a wannan taron ba a meeting din ba me zai faru za a tafi yajin aiki yara an dawo baya to in har kace a shekara 18 nan yaro ya tafi an ta samu wannan isusan strike din nan me ya faru da su kafin ya gama zai kai kusan 35 ya tafi bautan kasa wa zai doke shi aiki ana bada age limit ce 20 shekara 25 ba ma harkan 30 shekara 30 yanzu abu ya canza so ni dai ina kiran gwamnati tarayya ta kara duba wannan ina ganin bai daidai da tsarin kasan Najeriya ba
to amma na shi ra'ayin Mallam Abubakar Jidda Usman mahaifi kuma dan jarida ya ce wannan matakin da gwamnatin ta dauka yana bisa tsari
na farko idan muka lura dauki misali arewa ada ba yadda za a yi aka yaro makarantar primary sai aka shekara 7 idan yayi shekara 7 zai wasu shekara 7 shekara 14 kenan ya gama primary sannan ya tafi shekara 14 sannan ya tafi secondary in yaje secondary ya je shi shekara 5 shekara 19 kenan sannan bayan ya gama shekara 19 ba direct entry yake samu zuwa jami'a ba sai ya je shi A-level ya samu shekara nawa kenan 20 bayan wannan ne fa duk su SBRS nan da sauran su da aka yi ta da su ABU da su remedies nan da sauran su daliban da suke shiga wajen shekarun su nawa a lokacin nan ba a samu abin nan ba amma al'amarin da yazo yanayin yadda da tsarin ilimi na kasan nan ya tabarbare ce ne yadda zaka zo ka waye gari yau idan yaro ya gama primary 1 ya je primary 2 idan aka je aka sanya yaro a primary 1 bai iya koya mai saboda me textbook din da ya karanta littafin karatu da ya karanta a aji daya to wannan dan aji din da aka sake daukar shi ya je aji biyu an canza mai textbook wannan wani irin ilimi ne wani irin tsarin ilimi ne wannan nan a kasan nan sai da an kai ga committee tarayya sai da saka birki yaro yana SS 1 2 sai ce ya je zanna waye ya tsallaka ya tafi sai da aka ga kafa doka ba wani ba yaron da za a sake ba
amma ba ka ganin akwai koma baya ga ta bangaren ci gaban gaban da sauran kasashe zaka ga masu karancin shekaru sun kai wani mataki na ilimi
ilimi suke wannan ainihin ilimin suke yi in ilimin da ake magana ilimi karatu ce karatu wannan kuma rubutu da sauran su komai kowa mutum zai amma mallakan hankali sanin menene ilimi fa'idan tuwa da shi
to kenan shi ilimi yana dangantaka da shekaru kenan a
ilimi yana da duk yanayin yadda zaka yi ka abun nan din na ai shekaru ma ilimi ne shekaru ma ilimi ne ɗaya kenan sannan na biyu a cikin waɗannan kananan shekaru ƙasa da shekara 18 zuwa 20 din nan yaro kana iya juya mai kwakwalwa kana iya cusa mai wata dabi'a kana iya cusa mai wani hali kuma zai iya riƙo to me zai saura kuma na rayuwar shi haka ni ina goyon baya 100% inda so samu ma gwamnati su daga ta maida 20-21
To masararo yadda a bangaren turarin mu mun zo muku da mai fasahar zane-zane na calligraphy wato Malamin Shaw Abdullahi inda zai bayyana mana abinda calligraphy ya kunsa ku biyo mu
sunana Yushaw Abdullahi mai sana'ar zayyanan harufofin larabci wato a turance Arabic calligraphy na fara wannan sana'a tun da kananan shekaru a matsayin abin da nake wanda yake bani sha'awar yi to cikin nayi ne kuma har al'umma ta ga abin da nake yi yana ba su sha'awa har wasu ka nemi in dinga yin shi saboda su dinga bani kudi to kuma ganin ina samun abin da nake sarrafa rayuwa da shi sai na ga bari mu mai da hankali sosai akan shi ya zama to shine sana'ar da nake yin shi na yau da kullum to bayan da al'umma ta ga abin da nake ya zama abin sha'awa gare su sai mutane daga wajeje daban-daban suke bukatan rubuta sunaye ko kuma wasu abin da kalmomi da su suke bukata sai ya zama to ina yi saboda a biya ni to daga nan ne dai sha'awan ya kara karfi tare da ni sai ya zama to na kara bunkasa shi kuma na kara neman ilimi a kansa to bayan da na samu shaidan takarda daga wajen daga cibiyan da ne wannan kara ilimi ne shine sai na zo na bude cibiya wanda nake koyar da na baya matasa
shi wadan fasahar iya zane da kalmomi ko ince harfofin larabci abu ne wanda ake zuwa makaranta a koya ko kuwa kawai kaman zuwa shago ne kaman yanda ake cewa koyan aikin hannu
eh to akwai cibiyoyi na musamman wanda aka ware su ake da su a wasu kasashe daban wanda ba namu ba ana zuwa a karatu na musamman sosai akan yi karatun kaman wato higher diploma ya wannan kwarewan ake iya karatun shi to amma kuma akwai cibiyoyi wanda yake na masu zaman kansu ne wanda mutum zai iya zuwa kawai ya register su ma dai a karshen koko da aka baka an iya baka takardar shaidan gamawa wanda shine muke da shi yanzu a nan da kuma shine muke amfani wajen horar da matasa wanda suke da sha'awan wannan rubuce-rubuce masu kyau ko kuma na harufofi da na shi Arabiya din da kuma na maboko din duka wanda yake da sha'awa yana iya zuwa ya register ya ci gaba da samun horo
to kace harfa na larabci shi akwai wasu kuma harfofi na wayansu harsunan da ake amfani da shi a wannan calligraphy
shi wato a cimlace shi rubutu ne wato calligraphy din ana ce masa wato art of beautiful handwriting to kenan kowane fanni ko kuma kowata yare suna da irin nasu yadda suke sarrafa harufofin su na wannan yare wato akwai na turanci akwai na indiyanci akwai ma na sininci wato chinese da dai duk wasu yareka ko kuma al'ummai da su suke da irin nasu calligraphy amma mu wanda muke da shi yanzu shine daga dai na turanci ne sai kuma na larabci
to ya kake ganin ci gaban samuwar shi calligraphy a musamman yankin mu na arewa Najeriya
eh to akwai ci gaba kwarai saboda a yanzu haka da muke amfani da shi wajen kawata masallatai da kuma ado a dakuna goma mu na kasar Hausa musamman muna da matasa da yawa wanda suka yi zurfi a ciki wanda suka samu horo kuma da su shi suke amfani suka rike kansu da shi suke amfani kuma suka biya bukatun su dai haka hanya samun kudade tare da su
menene ainihin tarihin shi wannan zane da ake cewa calligraphy a turanci
mu nan kasar Hausa ta shigo mana ne daga Morocco wato wani nau'in rubutu da ake kiransa magharibi to magharibi da ya shigo nan kasar Hausa sai zamanto Hausawa suna amfani da shi sannan kuma sai suka kawo su yan canje-canje din ya dace da yaren Hausa wato akwai wasu kalmomi wanda babu su a cikin larabci wanda aka ko digige da za a ce a cikin wannan rubutu na magharibi sai aka mai da shi Hausa to shine ake ce masa rubutun ajami to amma daga baya wannan rubutu namu na ajami am gane shi ko kuma ya samu recognition a duniyan shi rubutun harufan larabci din a matsayin Hausawi script to kenan daga magharibi script ne aka yi masa change aka mai da shi Hausawi script ya zama to shine namu akwai har yanzu akwai magharibi script to baya ga wannan guda biyu da nake bayani shine yanzu kuma wanda yafi zama yafi shahara cikin wannan rubuce-rubuce shine sulus da kuma nask wanda su ne muka fi amfani da shi yanzu duk wani Qur'ani da kusu littafai na addini da aka kawo su anan duka daga wannan guda biyu ne ake kawo wanda ba namu ba wanda ba Hausa script ba wannan guda biyu ne daga sulus enas shi kuma sulus enas shine muke amfani da shi wajen kawo ta dakuna da kuma masallatai
To ci wannan rubutu na kawata wurare da kuma takaddu suda da sauransu ta yaya zai amfani matasa musamman yanda ake ta kukan ba aiki ni
kamar yanda ni bayani baya yanzu kamar su frame wato abubuwan da ake amfani da su wajen ana ado a daki lokacin auratayya akan yi su a bada shi a matsayin kyauta na aure wato gift wedding gift sannan kuma akwai masu sha'awa wanda za su so su kawata gidajen su da shi da dakunan su da kuma makarantu wannan bukata da yake tasowa na wannan kawatarwa da kyawawan harufofi in ya taso to a wajen ne aida bukaci wanda yake ya kware akan wannan harkatar rubutun kyawawan harufofi shi ne zai za bukaci da irin wannan to wannan kuwa wani abu ne wanda mutum zai yi amfani da shi ya dogara ga kansa in ya kasance ya kware akan wannan fanni din shi harufan rubutun larabci yana daya daga cikin harufofi shi na larabci wanda akan iya lankwasa shi don samar da surori na abubuwa daban-daban ba kamar da sauran harufofi suke ba amma shi na larabci akan iya juya harufan ko kuma lallankwasa shi wanda zai baka sufofi misali kamar na tsuntsaye ko na bishiya ko na jirgi ko na wani abu dai wanda rai ya raya cewa ana so a samar da shi kamar su hasumiya da kuma minar na masallati duka akan yi amfani da wannan harufofi a lallankwasa shi dan ya bada wannan sufa da ake bukata to da ci gaba yazo kuma aka samu kwarewa akwai ma wasu wanda ba maganar lankwasawa bane magana wannan harufofi ne kawai kana ganin su da ka ga cewa ga abin da ya bada ko kuma ga abin da aka samu na wani sura wani abin da ake amfani da shi yau da kullum
to sai idan mutane suna son su shiga cikin irin wannan harka ta nazari da kuma abin da ya shafi karata shi akwai kebantattun mutane da sai su ne kadai za su iya yi ko kowa da kowa yana iya shiga cikin koyar wannan
shi wannan harka ta harufan larabci ko a wani matsayi kake zaka iya zuwa in dai kana da sha'awa ka zo ka koyi ka samu horo a kansa kowane kuma mataki kake ba lalle ne sai mutum waye yana da wani ilimi na kaza ko kana da ilimi na kaza ba in dai kana da sha'awa kuma kana ji maranka cewa zaka iya yin wannan abu kana da daidai da kowa da zaka iya zuwa kai ma ka shiga wannan harka din ka samu horo kuma ya zamanto ka mai da shi shine sana'anka
Madalla a gaida Fatima Binta da Tawagarta kafin mu sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama
to bari mu shiga madafa Fatima me za a sarrafa wa masu sauraro
to abincin mu ne na zamanin yanzu amma dai a Hausance zan iya bashi suna wainan makaroni
to Fatima to da me muke bukata san da dai har waina za a yi ta makaroni
to muna bukatan makaroni shi karan kanta da su kayan miya a tarugu tattasai albasa sai kuma sukara su green peas da green pepper duk kana iya sawa sai kuma muna bukatan kwai da kuma sinadarin dandano da gishiri har da sinadarin kanshi duka dan kawai dan ya dadi a baki sai kuma a gefe zamu samu kabeji wanda za a yi sauce din shi in kuma baka da shi kana iya hadawa kai da nama ko kuma kaza duk wanda kake so kana dan dangwalawa kana cin da wainan
To muje zuwa ya sa a samu wannan shi waina.
To da farko in ka samu makaronin ka ka dafa. In ya dahu ka bari
ya dalla kawai. Eh ka dan saki shiri.
Eh amma ka bari ya dahu da yawa saboda zaka zo ka soya shi.
To
eh to in ka samu ka ya dahu ka tsane shi sai
ki yanka karas dinki da green peas dinki sai ki tafasa su ki sa su idan suka tafasu sai ki sauke abin ki tsami ki dan sa amma ki tabbatar kin sa gishiri a ciki dan daidai
sai ka samu wannan kayan miyan nan naka to shi kayan miya zaka iya jajjagawa ko kai blending ka nika shi ko kuma ka yayyanka
to wata dai ba dai a sanya dai zama ruwa-ruwa
ne lokaci eh kai ruwa-ruwa ya dan yi dry-dry kenan
idan ya kauri-kauri kuma ana sa daga ganin idanuwan
ko yawa eh so daga nan kuma sai ka samu kwanka in kamar makaroni daya kake dafawa zaka iya sa kaman kwai uku ko hudu yanda dai zai yi ya kama
to
sai ka samu shi ma flour kadan ka aje a gefe bayan haka nan sai ka zo ka gama jajjaga kayan miyanka sai ka zuba shi ka hada shi a makaronin ka bayan nan sai shi ma ka dauko wanda ka buga sai ka zuba shi shi ma sai ka jujjuya komai da makaronin da komai ya hadu da sinadarin dandanan komai ka zuba shi ya hadu sai daga nan zaka iya zuba flour ka kana iya kwaba flour da ruwa kadan dan ya dan yi kauri
to wato ne kina nufin bayan shi wannan makaroni da aka na dafa na tsane shi amma ya dafu wanda za a iya ci amma dai ba kai ya taushi da yawa to sai in sa shi a gefe shi kuma wannan kayan jajjage shi ma na hada na tattasai a taruguna da albasa na zuzzuga shi yanda dai za a iya ganin sa idan shi ma sai in zuba a cikin kwanan da na zuba wannan makaroni sannan kuma shi kwai shi ma in buga shi dai
ka
kara watsa a ciki
haka
sai in kwaba to sai kuma
flawan ka
to sannan na noko shi ba a bukatar sa a wannan matakin
ana bukata ma dan dandano na ai dole ya fito da dandanan da kake so dan yayi dadi a baki to kana iya sa su seasonings din ka su gishiri da yanda je kawai
su dan kore-koren nan da ana sa
ana sawa abinda dai zaka iya je
wanda kake so ka ci
kuma duk kana iya sawa kuma jinjan ne duka koma menene yanda kake son dandanan abin ka haka nan zaka
to sai ka kwaba su jujjuya ka hade jiki to kuma ga fulawa da makin ci idan ko in sa mata ruwa ko idan ya haka da
ka barbada shi
a hankali na san ba zai
dan ya hadu
ba zai guda ba
to daman na gaya muku cewa wainan makaroni ne so muna bukatar tanda uwar gida ka ki samu tandan ki mai tsafta wanda zaki sa a wuta ya danyi zafi daga nan sai ki dan diga in kina iya amfani da butter kina iya amfani da shi amma dai gaskiya gwamma kai amfani da man gyada sai ka fara kwasowa da wannan ludayin naka kana kwasowa
ne wato a sa dai mai kamar yadda ake sa man
waina to haka nan ne in ka kwaso shi sai ka zuba shi a
shi wannan kwababban abubuwan da aka hada makaroni da kwai da komai sai in kamfato shi a ludayi
sai ka zuba a tandanka to idan kina amfani da tandan na zamani ne wanda ke da murfi zaki iya in kika zuba shi na farko sai ki dan bar shi ki rufe shi ki bar shi bayan dan mintuna kadan sai ki zo ki bude ki juya dan shi ma dayan wurin ya soyu to haka nan zaki yi shi
sai yin kwashi
wallahi ki shi kwashi da dadi
to Fatima kowace waina tana da yi biyu ko dai ka ci shi da suga ne ko ka ci shi da miya to shi wannan wainan da me a koko haka nan kawai ke ci shi koko ana masa miya
a'a za a iya mishi cabbage sauce za a iya mishi sauce din kaza ko na nama
kana yi kana haka
yawa
ko kana ciki ko na
duk wanda ka samu hajiya
a wannan lokacin
to sai sa ila dan ko da buka samu nama a hada da cabbage cabbage dai ka dan samu ka yayyanka shi da kyau shi ma sai ka zo ka yi sauce din shi
to ya za a yi sauce din shi ya zama sauce din
in ka bayan ka yayyanka ka wanke shi yayi sai ka nika albasan ka shi ma da tarugu da tattasan ka sai ka zuba shi ka zuba mai a frying pan din ka sai ka zuba ka dan soya shi kadan to bayan ya soyu sai ka zuba cabbage in ka gama ka zuba kabejin ka zaka iya sa sinadarin dandano da su gishiri
to wato sai ka sa maka kabeji sannan zaka sa
dan ya kama to wannan kayan lambu da kika tafasa a baya sai ki dako su sai ki zuba a sauce din kabejin ki yanda zai kara kayata miyar taki in baka son shi da ruwa-ruwa sosai zaka dan iya rufewa yayi steaming sai ka bude to kaga komai in ka bayan ka juya komai ya hadu bai ba zai samu ruwa-ruwa ba amma in kana so da ruwa ka dan kara ruwa kadan dan ya dan yi romo-romo haka to haka ne shikenan ka gama da sauce din ka
to kuma dama da nama ne ko da kaza dama ta tafaso ta gyara ta sai ka afa a ciki
to hada da shi
baka lafiya cikin lafiya makaroni an samu promotion
lalaitan
to a ci lafiya
insha
Allah makaro iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a wannan rana Allah ya ba mu alherin sa ai hutun karshen mako lafiya
to da haka muka kawo karshen shirin namu na yau da madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Yadus Gershon da su daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azz daga nan birnin Washington DC muke cewa ku kasance lafiya.